نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. منا godiya ga Allah da ya saki ba mu daman zama a wannan halaka ta iyaye mata malamai domin gabatar da karatun wannan littafi na Bulughul Maram. Muna cikin Kitabul Janaiz, a nawa littafi za mu tashi hadisi mai lamba 438, shi ne wa Ma'qil ibn Yasar رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وأن حديث دغا معقل بن يسار لدى الله تعالى تبت أبريشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اقرأوا على موتاكم ياسين كرن تام ومتتم ياسين. من حديث أبو داود يا رويتوش دا نسائي ابن حبان يا إنغن تاشي أتكين ابن حبان حديث ملنبا دبو أبكو معنا دبيو. Sai dai darajar hadisin shi ne, suka ce hadisi ne mai rauni. Hadisi ne mai rauni, Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad nashi, hadisi mai lamba 1979. Abu Dawud da Ibn Abi Shayba da Ibn Majah da Hakim da Baihaqi duka sun rawaito shi. Sai dai shi Hakim ya waqafa hadisin cewa hadisi ne, yace Imam Hakim yake awqafahu Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id da wasu sun sa daga cikin malamai sun ce hadisi ne mawquf. Imam An-Nawawi a cikin Al-Adhkar yace isnadin hadisin yana da rauni saboda a cikin shi akwai majhulan, akwai marawaita hadisin sun biyu waɗanda suke ma'ana majahulan ne, an jahilce su ko zamanto ɓangaren halinsu ko abin da ya kama da haka. Sai dai Abu Dauda bai raunana shi ba. Ibn Hajar yake cewa Ibn Qattan ya nuna hadisin yana da illa saboda hadisi dai mutarib, akwai itirabi a kansa. Wasu suka ce da haka hadisi ne mawqufi. Darqutni yake hadisin da'ifun da'iful isnad, isnadin hadisin yana da rauni, sannan matanin shi majhulul matn, da haka hadisin bai inganta ba a cikin babin. Kenan wannan hadisi abinda ake iya samu a cikinsa, wasu daga cikin malamai sun inganta wannan hadisin, wasu kuma sun raunana hadisin, da haka ma'anar hadisin na ɗaukar ma'ana biyu. Ma'ana ta farko, abinda ake nihi da ku karanta ma matattunku Yasin, ma'ana ana nihin ku karanta surati Yasin a lokacin da kuke wajen wanda mutuwa ta halarto ma. Idan mutum na ɗaukar rai sai ku karanta surati Yasin a cikin wannan halin, saboda mutumin da mutuwa ta zo ma ana ce masa, ma'ana mutumin da yake cikin magagin mutuwa ana ce mishi matacce, saboda mi an san da cewa zai mutu. Wasu malamai suka ce nan ma'anar hadisin shi ne, idan mutum na cikin halin magagin mutuwa to ana son a karanta surati Yasin, ko saboda Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kenan kai mai mutuwa ne. Kaga sai aka ce manzo Allah mai mutuwa ne, saboda mai mutuwa da ai mai mutu ba ko, in an ce sai wanda ya mutu za a ce ma matacce, to gaya Allah ya ce manzo Allah kai mai mutuwa ne, su ma masu mutuwa ne. kenan duk wanda zai mutu ana ce mishi matacce dan mutuwar sa ko wannan na daga cikin ma'anonin da malamai suka bayar Imam Ahmad yake cewa Safwan yace malamai sun kasance suna cewa idan aka karanta suratu Yasin a wajen wanda yake cikin halin mutuwa to za a sauƙaƙa masa sanadiyar wannan karanta suratu Yasin kenan wajen ɗibar ransa ma'ana zai dan samu sauki ko shi yasa wani ma'abuci wani littafin malami da wanda yake da Al-Firdaus daga Abir Darda da kuma Abizar ya jingina wata magana yake cewa zuwa gare su cewa Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mayyitin yamutu fa yuqra'u indahu yasin illa hawana Allahu alaihi babu wani mamaci a lokacin da yazo cikin halin mutuwa aka karanta mishi Yasin sai Allah ya sauƙaƙa masa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ana son karanta suratu Yasin a wajen wanda yake cikin magagin mutuwa aka ce hikima anan shine ita suratu Yasin ta kumshi bayani akan mi canzawar duniya da kuma gushewar duniya da kuma mi alƙawari da tashi bayan an mutu da kuma kasancewar kiyama duka suratu Yasin ta yi magana akan ni'ima ta aljanna da abinda Allah ya yi tanadi na kayan ni'imomi wa 'yan aljanna sannan kuma da karanta suratu Yasin ana iya tuna halayen da za su wajabta ma mutum gudun duniya a cikin duniyar da mutum zai cirata daga wajenta zuwa lahira don haka sai ma'ana ransa ya yi sauƙi wajen huta da haka sai wasu malamai suka ce a cikin wannan surar akwai wasu dalilai waɗanda aka samo da kuma dalilai na hankali akan mai cewa tashi bayan an mutu da kuma wata sabuwar rayuwa wannan abu ne wanda yake mai yiwuwa shi yasa mai suka ce kenan in ana karanta ma mamaci wannan to zai sanya shi wanda yake cikin halin mutuwa zai sanya shi ma'ana gudun abin nan duniya da sauransu da kuma in aka kawo wajen magana akan rahamar Allah zai yi kwaɗayin mai Allah ya arzuta shi da wannan rahama in aka ambaci azabar Allah zai ma'ana fatan Allah ya raba shi da azabar wannan kenan zai zama to tsakanin bainal khawf war raja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya zo cikin halin mutuwa duk wanda ya mutu tsakanin fatan rahamar Allah da tsoron azabar Allah sai Allah ya bashi abin da yake wata kenan karanta ta zai sanya shi ya zamanto mi yana mai kudin rahamar Allah yana mai mi yana mai tsoron azabar Allah sai ran shi ya wuta a cikin wannan halin sanadiyar wannan watakila sai Allah ya bashi abin da yake wata wasu malamai suka ce wannan shine hikima wannan shine ma'ana ta farko da wannan hadisi yake dauka ma'ana ta biyu da hadisin yake dauka cewa abinda ake nihi da karanta suratu Yasin akan matattu ana nihin bayan sun mutu sai ya zamanto kamar misali kamar menene kamar kyauta ce ta wata ladan karatun zuwa gare su ko wasu suka ce haka ne kenan bayan sun mutu sai a karanta suratu Yasin karatun ta sai ya zamanto kamar kyauta ce na wata na ladan karatun na suratu Yasin zuwa ga waɗannan matattu shi yasa malamai suka yi sabani cewa wai aikin neman kusanci ga Allah ana iya yin kyauta wa mamaci shi mutum ya yi wani aikin da ake neman kusanci ga Allah ko ya karanta alkur'ani ko ya yi wata sadaka ko ya yi wani abu dai ma'ana na alkhairi shin wannan abin ana iya bada kyautar shi wajen mamaci ga mamaci ko korayayye to wannan maganan tana da nau'uka guda biyu akwai kyautar da dukkan malamai sun ittifaki ana iya ma mamaci ita akwai kyautar da kuma malamai sun yi sabani akai daga cikin kyaututtukan da duka malamai sun yi ittifaki ana iya ma mamaci shine addu'a wal istighfar addu'a da istighfar wanda duka malamai sun yi ittifaki ana yi ma mamaci kyautan wannan kai addu'a ka nema masa gafara wannan malamai sun ittifaki akai saboda dalili na alqur'ani ayar da tazo a cikin suratul hashr suke cewa Allah ta'ala yake walladina sha'u min ba'dihim wadanda suka zo bayan sahabbai da magabata yaquluna rabbana ighfir lana suna cewa Allah ka gafarta mana wali ibanina alladina sabaquna al-iman haka ƴan uwanmu da suka riga mu da imani su ma Allah ka gafarta mu ko wannan da farko ke na biyu daga cikin abin nan kyautukan da ana iya ma mamaci na wasu ayyuka na neman kusanci ga Allah a yi su a yi kyautar ladan su ga mamaci shine as-sadaqa sadaqa mutum na iya yin sadakan wani abu ya ce ladanta kyauta ne zuwa ga mamacinsa saboda abin da ya zo a cikin sahih bukhari da muslim hadisin aisha Allah ya kara mata yarda take cewa Sa'ad bin Ubada yace ya Rasulullah ya manzon Allah inna ummi iftulitat nafsuha wa lam tusi falaha ajr in tasaddaqtu anha qala na'am yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aifiyata ta rasa ranta ba tare da tayi wasiyar wani abu ba shin ma'ana tana da lada idan ne mata sadaka yanzu Allah ya ce kenan mutum na yin sadaka wa mamacin shi sadakan wani abu ya ce to wannan ladan wannan sadaka kyauta ce zuwa ga mamacin ko abu na uku daga cikin abin da ana iya yi ma mamaci sadakansa alhajj wal umrah hajji da umra bayan mutum ya yi ma kanshi hajji yana iya yin haji da sunan mamacinsa ko babansa ko ma'aifiyarsa ko wanda kwansa ko mijinsa ko matarsa ko ɗansa ko abin da ya kama da wannan tun ya je ya aikin haji ya ce to wannan haji shi yasa a wajen haji sai ka ce labbaika allahumma hajjan li fulan wannan haji ne na wani ko wannan kuma akwai hadisi da yazo a cikin sahih al-bukhari حديث ابن عباس كيو أن امرأة من جهينة وكما كان تشكين انتان جهينة قالت يا رسول الله يا من زن الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ما أيفياتا نذرت أن تخج ولم تخش تابت الواش ذاتي حج بتسام تي حج بها الله كثرت حتى ماتت حتى رسول أفا خج أنها إن هي متحج قال نعم حجي أنها قيمة حج أرأيت لو كان على أمك دين باني لاباري دا أكوي باشي قبا أي فيك أكنت قاضيته زاكي بيا باشي أمسا شيني نعم لكن سمن دا الله كينن أقود الله فالله أحق بالوفاء كينن قبيا باشي الله معنى bashin Allah shike hicancanta a cika ina fata an bayyana muku sai na uku as-siyam azmi lima fil bukhari shi ma saboda abin da yazo a cikin bukhari da muslim hadisi aisha Allah ya kara mata yarda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu wanda ya rasu akwai azumi da ake bin sa nan wasu malamai suka ce azumi wanda yake nan wanda mutum na alwashi ko na kafara kenan wanda yake waliyin sa sai ya biya masa wannan azumi to wannan shine nau'in da malamai suka yi ittifaki akan halaccin sa sai dai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa malaman musulunci sun yi ittifaki akan cewa mamashi yana amfana da addu'ar da aka yi masa da kuma aikin da aka yi masa na alkhairi wannan abu ne wanda yake tabbatacce a musulunci alqur'ani da sunna da ijma'in malaman sun yi nuni akan haka wanda ya saba ma haka to yana daga cikin yan bid'a ko ba wanda ma'ana ba hadisai ba wanda ya saba ma waɗannan hadisai ingantattu waɗanda suke a hili ƙarara daga cikin malaman da waɗanga hadisan suka same su waɗanda suka saba ma wannan su ne waɗanda hadisan ba su kai gare su ba ma'ana ba su ga hadisan ba ko abinda ma'ana aka yi saɓani a ciki shine ibadoji na jiki tsantsa kamar sallah kamar karatun alqur'ani sallah mutum ne zai so yayi baiwa ki zo ki sallah azhur bayan kin gama kuma ki take yin wata azhur ki ce wannan azhur ma'ana ladanta kyauta ne ga ma'aifiyata saboda aiki ne wanda mutum zai yi da mai da jikinsa amma kun ga duka waɗannan abubuwa da aka dana in ba haji ba babu da ba su daga cikin ayyuka waɗanda suke na jiki tsantsa ko shi ne suka ce wannan su ne aka yi saɓani a kai waɗanda suka kafa dalili a kan cewa duk aikin da yake na jiki ne tsantsa ba a yin kyautarsa ga mamaci ko sun kafa dalili su ne kamar abin nan Shafi'iyya na farko sun kafa dalili daga cikin dalilan Allah ta'ala na cewa allaita lil insani illa ma sa'a mutum ba ya da sai abin da ya aikata da kansa Ibn Kathir da yazo fassara wannan aya sai yace kama la yuhmalu wuzra kama la yahmilu wuzra ghayruhu kadhalika la ya'illu lahu min al-ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi kamar yanda bai iya dokar laifin wanin sa haka shi ma baya halitta gare shi wata lada ba ta halitta gare shi sai dai abin da ya aikata shi da kanshi ko a wannan aya ce malaman Shafi'iyya suka yi istinbati Imam Shafi'i ya yi istinbati Allah ya masa rahama yace da waɗanda suka bi ra'ayinsa cewa annal qira'ati la yasilu ihda'u sawabuha ila al-mutta karatun alqur'ani ladansa bai kai kyautas ladansa ba ta kaiwa ga mamaci mutum ya sauke alqur'ani ki zo ki karanta alqur'ani ki sauke ki ce to duka ladan wannan sauka kyauta ce ga mamaci na to ai ba shi kai karatu ba ke ke kai karatun da kai dan haka ladan yana tabbata ne ga wanda ya karanta ko saboda ni manzo Allah ce man qara'a harfan min kitabillah wanda ya karanta an ce shi addami ladan suka kawo dalili game da irin wannan sannan sai suka ce kuma ai li'annahu laysa min amalihim dan baya daga cikin aikin mamata wala kasbihim baya daga cikin abinda su suka aikata haka suka kawo dalili da abinda Imam Muslim ya fitar hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata bi adam in dan adam ya mutu in qata'a amaluhu illa min salasa dukkan aikin sa zai tsaya sai uku sai ɗaya daga cikin uku ko waladin salihin ya da'u lahu ɗa na gari da ya bari yana masa addu'a aw sadaqatin jariya ko wata sadaka da yayi wanda suke gudana aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimin da ake ta amfani da shi min ba'adi ne bayan sa da haka sai suka ce kenan duk aikin da ba mutum ya aikata shi ba bai da shi wa hadhihi thalatha fil haqiqa hiya min sa'i waɗannan ayyuka guda uku da aka ce su kadai ne zai ci amfanin su bayan ya mutu haƙiƙa na daga cikin aikin mutum kamar yanda yazo a cikin hadisi cewa inna atyaba ma akala rajul min kasbi mafi tsarkakan abinda mutum zai ci shine abinda mutum ya samu ta hannunsa ta aikinsa shine mafi tsarkin abinda mutum zai ci wa inna waladahu min kasabihi aka ce dan shi kuma yana daga cikin mu yana daga yani kasbi saboda haka aka ce au ilmi au waladin salihin ya dahu wasadaqatul jariya haka ne ko da kuma sadaka mai gudana duka wannan suna daga cikin aiki ko hadisi yana da bayani mai ma'ana mai wa'i haka shi ma aikin da mutum zai na waqafi ya bar wani abu wanda yake gudana shi ma wannan yana daga cikin mi gurbin aikin sa ko da Allah ce inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa athara mu ne da mu raye matattu kuma Allah ya ce muna rubuta abinda suka gabatar da kuma abinda suka bari gurbin abinda suka bari a nan duniya wanda yana gudana na alkhairi shi ma za a rika rubuta musu da ilimin da mutum ma'ana ya yada shi a cikin mutane mutane suka shiryu da shi shi bayan sa wannan shi ma yana daga cikin aikin sa aiki ne ko saboda manzo Allah ya ce man da'a ila huda duk wanda ya kira zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajri mithla uzuri man tabi'a yana da irin ladan waɗanda suka bi shi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'an ba tare da an rage wani abu ba na ladansu ko yasa shaykhul islam yake ce afdalul ibadati ma wafaqa hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallama wa hadiyu madha ashabu kenan mafificin ibadodi shine abin da ya dace ma shari'a annabi da sahabbansa wannan kenan dan haka sai suka yi sabani wannan hadisai ne ingantattu bayan haka malamai suka yi sabani a cikin ibadodin nan na jiki kamar azumi kamar sallah kamar karatun alqur'ani kamar zikirin Allah subhanahu wa ta'ala Imam Ahmad da kuma jamhur salaf cewa azumi sallah karatun alqur'ani zikiri duka wannan mutuna in mutun yayi wannan yace yayi kyautar ladar zuwa ga mamaci to za su kai mishi wannan shine ra'ayin Imam Ahmad da jamhur salaf ko Imam Malik da Imam Shafi'i sun tafi akan cewa waɗannan abubuwa da muka gana in mutum ya aikata su yake ladansa ya yi kyautar ladar ga mamaci ba ta kaiwa ga mamaci wannan shine mi ra'ayin wa Imam Malik da Imam Ahmad ko wannan kenan dalili akan amfanuwar shi da abinda ba shine dalili ba shine hadisin idza mata ibn adam in qata amaluhu illa min thalatha da kuma man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di kun ga duk ba shine aikata su sannan amfanuwarsa da abinda ma tasabbaba bihi fil qur'an abinda ya zamanto dalili shine dalili a cikin alqur'ani da sunna da ka'idodi na shari'a duka wannan yake tabbatacce ne gashi walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman kaga ai ba shi ya addu'a ba eh ire-iren wannan dai maganganun ga sunan dalilan waɗanda suka hana haka shine wa allati lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura da kuma wa Allah laha ma kasabat wa alaiha maktasabat da kuma idza mata ibn adam qata'a yani amaluhu illa min salasi saboda haka da malamai suka zo nan sai suka tuso ibadodin nan nau'i biyu ne akwai yani nau'in ibadar da ne ake cewa tadkhuluhun abin nan niyaba akwai nau'in ibadar da niyaba tana iya shiga ma'ana wani na iya zamantowa maimakon wani kamar sadaka kamar aikin hajji ko to duk ibadar da wani na iya zamantowa maimakon wani to wannan ibadar ladarta tana kaiwa ga mamaci ina fata an fahimta duk ibadar da tadkhuluhu niyaba wani na iya zamantowa maimakon wani suka ce ladarta tana kaiwa ga mamaci in aka yi ta aka yi kyautar ladarta ga mamaci to ladar tana kaiwa ga shi ko akwai nau'in da kuma la tadkhuluhu niyaba bihal ma'ana wani bai iya shiga maimakon wani kal islam kaman musulunci wassalatu wassalamu kaman sallah wal qira'a kaman karatu alqur'ani wassiyam kaman azumi wa'annan duka sun kebanci wanda ya aikata su dan haka kenan irin waɗannan waɗanda wani bai iya shiga maimakon wani suka ce wannan ladar ba ta kaiwa ga mamaci wannan dai a takaice mun tsawaita bayani akan wannan wa an ummi salmata daga ummi salma radiyallahu anha yadda Allah ta tabbata a gare ta qalat tace dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala abi salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo wajen abi salama wa qarshaqqa basaruhu to ma'ana idanunsa sun bude ma'ana ya bude idanunsa ya daga sama ba su kibci ma'ana kenan rai ya huta rai ya huta idanu bude ba su suna kallon ran sai manzo Allah ko da ya shigo sai iske idanunsa bude sama fa aghmadahu sai manzo Allah ya rufe idanu ya shahi idanun suka rufe summa qala sai ce inna ruha lalle rai idza qubida idan aka karbe shi kun san ana haura da shi sama to manzo Allah yace ittaba'ahu al-basar sai gani ma'ana ya bi shi lokacin da dabirai aka yi sama da shi sai ganin mutun ya bi shi shi yasa kuke ganin sai mutun ya bude idanunsa idanun ba su ma'ana ba su rijewa ma'ana suna kallon ran gashi ta an dabe shi ainihi an haura da shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to yanzu lokacin da irin wannan abin ya faru ma'ana aka zo aka iske mutun ya rasu ido bude to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fadad lokacin da ya faɗi wannan fadad tanasum min ahlihi sai wasu daga cikin iyalinsa iyalin wa shi wannan mamacin haka ne sai suka ma'ana suka yi ƙara ma'ana suka yi kuwa kenan aba yani Abu Salma Salama ya rasu su bu sai ya rasu sai manzo Allah ya ce fa qala sai manzo Allah ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khair kai da ku kira ma kanku wani abu sai alkhair kasan wani da an ce ayi mutuwa wai sun mutu sun lalace sun ga arkane su kuma malaikuna ce amin Allah sa ku ga arkane ke shi yasa in mutun ya rasu ba a yin ba a kiran wani abu in ba alkhairi ba yace fa innal malaikata tu'minu ala ma taqulu yace saboda malaikuna cewa amin akan abin da kuke faɗa kuna cewa kun ga arkane suna cewa amin kun lalace suna cewa amin musiba kuna ce suna cewa amin ga ku ai wannan ba karamin addu'a ce mummuna mutum ke ma kan shi ba thumma qala sannan manzo Allah yace Allahumma ighfir li abi salama Allah ka gafarta ma abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin Allah ka daga darajarsa a cikin waɗanda suke shiryayyu ko وافسح له في قبره الله كيروتا مسا قبرنسا ونور له فيه الله كحسكك مسا قبرنسا cikin قبرنسا وخلفه في اقبه الله كمي مسا a cikin abin da ya bari bayan sa ayansa da matansa Allah kamay masa ma'ana a cikin su saboda haka kenan kun ga wannan hadisin na nuna man halal ne a kallima mace halal ne ayi a kalli mamaci dan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo ya kalle shi sai ya gane ya rasu inda bai kalle shi ba da akwai wanda in sun zo ba su kalli mamaci sai mutun yayi haka abin wata kila ma wata mama ta shi ce da an ce ya mutu to shikenan ba ta san ma a kawo shi ta gani da an ce za a kawo shi ce a ita ba ta iya makan da shi ba ki iya ganin shi fal ya zaman to karshen ganin da zaki mishi dan shi ma wannan zai zama tawa wa'azi a gare ki wani ne mai gida na wanda na sani muna hira da shi muna magana da shi shine nan kwance bai moci sai abin ya zama wa'azi da dai amma gaskiya a ba ta san ganin shi su tana son mata samu mata manta da shi wannan ai ba karamin abin nan ba sannan wannan hadisin na nuna mana ana son idan mutun ya mutu ya rasu idanu na bude to ai kokari a yayyafa ruwa ga idan sai a shafe idan bayan ya rasu kenan abinda ake ce ma mutuwa shine rabuwa da rai sannan hadisin na nuna mana an hana ƙara an hana ihu an hana ma'ana daga murya dan mutuwa ko kenan ana so ayi addu'a ta alkhairi a lokacin mutuwa shine mi an ce mutu ya mutu a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in indahu li ajalin musamma falnahtasib wal nasbir wannan shine abinda ake so ayi istirja'i a roƙa mu mamacin rahama da kuma abinda ya kamata wannan yana daga cikin rahamar Allah ga halittunsa Allah ya sanya mala'iku ma'ana suna tarayya da musulmi a cikin masibobinsu da haka suna cewa amin akan addu'o'in da mutane suke shi yasa ake so a ɗaya mu mamaki addu'a ta alkhairi dan mala'iku na nan tare da mutane suna cewa amin ayi mamaci addu'a Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa Allah ya daga darajarsa a cikin aljanna Allah ya tada shi tare da masoya Allah shiryayyu daga annabawa da siddiqai da shahidai da salihai wannan hadisin na tabbatar mana da ni'imar kabari inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ka yalwata kabarin shi kenan kun ga ai kun ga yanda aka keketa mutum a sanya shi a kekece ake kwantar da mutum kenan bude kabarinsa alama ce ta ni'ima sannan manzo Allah ya ce Allah ka haskaka masa kabarinsa kowa ya ga yanda ake ma mutum kabari a sa itace a sa me ake cewa tabarma a rihe a maida ƙasa babu wata kawa inda haske ke shiga kenan haske a cikin kabari menene rahama ce ni'ima ce kenan wannan na nuna mana ni'imar mi ni'imar kabari hadisin na tabbatar mana da ma'ana da wannan sannan kabari yana iya zamantowa dausayi daga dausayan aljanna sannan shine farkon masauki daga masaukaiyar lahira ko ana son yin addu'a ga mutanen mamaci da waɗanda ya bari cewa Allah ya maye musu da alkhairi Allah ya canza musu abinda suka rasa ma'ana na lada ne Allah ya ba su ladar wannan musiba ko wannan ke shine abinda hadisi yake ma'ana karantar da mu sannan wannan hadisin na Aisha wa an Aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama hina tuwfiya sujjiya bi burdi hibara Aisha Allah ya kara mata yarda cewa anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama hina tuwfiya lokacin da aka karbi ransa ma'ana lokacin da ya rasu sujjiya sai aka lullube shi ma'ana aka rihe shi bi burdi hibra haka ne ko ma'ana da wani mayahi ko kuma wasu tufafi waɗanda suna da ma'ana mai ake cewa zane haka wani da ya san da ya san haka waɗanda suke kirar yani min hibra waɗanda suke nami na wanda aka yi su da kaɗa wanda aka saƙa su da kaɗa sai aka rihe su aka rihe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ana nuna mana ana son idan mutum ya rasu a rihe jikin shi da mi gaba daya a sa wani tufafi wani zane sai a rihe jikin shi gaba daya yahi a bar shi bude fuskar shi bude a bar gaffansa bude saboda mutum bayan ya rasu bayan rasuwarsa suka ce al'aura ne da haka ana son a rihe shi kafin mi kafin a je a binne shi sai a samu wani abu a lullube shi saboda mi kada tsiraicin shi ya bayyana. Kamar yanda aka yi hikaya daga Ibn Adam cewa ya wailata a ajastu lokacin da ya kashe ɗan uwansa ko Abila da Habila, yace yanzu na kasa an akuna misla hadal qurabi, in zamanto irin wannan hankaka hankaku ne. Ya kashe ɗan uwansa ya rasa ya zai da shi, yana ta yawo da shi a hili. Allah ya aiko hankaku guda biyu, ma'ana guda ya kashe guda, sai ya rika tona ƙasa ya jefa shi cikin rami ya binne shi, yana tsaye yana kallo. Sai na ce a ajastu, yanzu ni ma zan kasa an akula misla hadal ghurab, in zamanto irin wannan hankakan fa uwariya sau'ata akhi, ma'ana in suturce al'aura dan uwana. Ko wannan kenan na gane ya kuma mudafata a hannun ku dai dai Allah ba mu lada ku sakuran da muka Allah ya yi mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.